This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata 3 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba mu kanin labarai.
To Sarfilu, Isra'ila ta sanar da kashe wani mayakin kungiyar Hamas wanda aka gani a bidiyon harin watan Oktoban bara da aka kai wa Isra'ila. Shugaban kasar Ukraine ya ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai a ranar Talata ya kashe akalla mutum 41 tare da raunata wasu 180. Hukumomin Congo sun ce akalla mutum 129 ne suka mutu a wani yunkurin fasa gidan yari a babban gidan yarin kasar.
To Allah ya kyauta, kanin labaran duniyan kenan. A cikin shirin za a cewa wasu da ake zargi ƴan kungiyar Boko Haram ne sun kashe mutane da dama a garin Mafi da ke karamin hukumar Tamuwa a jihar Yobe. Haka kuma za a ji cewa yayin da ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar tsugunar da mutane masu yawa a wasu jihohin Najeriya, za a ji yadda hukumomi za su taimaka.
Flood ya yi muna ɓanna sosai, ya ci garuruwa, mutane sun rasa gidajensu, sun rasa dabbobi. Shinkafa da ake noma ta damina, wasu ruwa sun haɗe ta.
Haka kuma za a ji cewa kotun ɗaukar ƙara a jamhuriyar Niger ta umarci gwamnati ta baiwa sabbin jami'an kastam dama fara aiki, idan ba haka ba ta fuskanci tara.
To dan saboda mutum guda ko mutum biyu ko kuwa an su ɗan kallilan mutane wa'anda su abun bai cika ra'ayinsu, za a bari a ce duk kuɗin ƙasa a yi ta hiddo su kullum ana cire miliyan 50-50.
Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda a yau zai ɗaura kan matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗauka don inganta harkar noma a ƙasar, wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yau Talata, sojojin Isra'ila sun faɗa cewa sun kashe wani mayakin kungiyar Hamas wanda ke da hannu a harin Oktoban bara da aka kai wa Isra'ila, kuma an ganshi a cikin wani faifan bidiyo yana shan lemon kwalba a gaban wasu yara biyu da suka samu rauni a wani harin gurneti da ya kashe mahaifinsu. Rundunar sojojin Isra'ila ta bayyana ɗan bindigar mai suna Ahmad Fozi Wadiya, kuma ta ce ya shiga cikin al'ummar Natib Hasara a harin da aka kai a watan Oktoban bara. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce Wadiya yana cikin mayaka 8 da aka kashe a harin da aka kai a ranar Asabar a birnin Gaza. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Talata cewa za ta yi nasara a yakin da take yi da kungiyar Hamas ko ta samu makamai daga Burtaniya ko babu. Kwana guda bayan da gwamnatin Burtaniya ta sanar da dakatar da wasu makaman da take fitarwa zuwa Isra'ila saboda damuwa kan amfani da su a Gaza. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai a ranar Talata ya kashe akalla mutum 41 tare da raunata wasu 180 a yankin Poltava. Zelensky ya faɗa a shafinsa na Telegram cewa makami mai linzami guda biyu ƙirar ballistic sun afka wa yankin, ciki har da yankin wata cibiyar ilimi da asibiti. Jami'a yankin Zaporizhzhia sun bayyana cewa wani hari da Rasha ta kai kan wani otel ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu biyu. Rundunar sojojin Ukraine ta faɗa a yau Talata cewa dakarun Rasha sun kai hari a yankunan tsakiya da gabashin ƙasar Ukraine na makamai masu linzami huɗu da jirage marasa matuƙa 35, inda makaman tsaron sararin Ukraine suka harbo 27 daga cikin jirage marasa matuƙa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Congo sun ce akalla mutum 129 ne suka mutu a wani yunkurin fasa gidan yari a babban gidan yarin ƙasar da ke babban birnin ƙasar da sanyin safiyar jiya Litinin. Ministan cikin gida na ƙasar Jakumin Shabani ya faɗa a shafinsa na X cewa mafi yawan mutanen sun mutu ne a turmutsutsu. Kafofin yaɗa labarai na ƙasar sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu daga cikin waɗanda suka yi yunkurin gudu, kuma wasu faifan bidiyo da ba a tantance ba da aka ce na cikin gidan yarin ne sun nuna gawarwaki da dama a ƙasa. A wata hira da ake da wani direban motar tasi Washi Motoko ya ce,
"Sun
isa a makare, jami'an tsaron gidan yarin ke ta harbi, 'yan sanda sun zo a makare, kafin karfe 5 babu 'yan sanda, muna iya ganin mutane suna gudu, fursunoni suna gudu, ba mu fahimci komai ba sai da muka lura da cewa sun toshe hanya, babu hanyar shiga." Gidan yarin Makale shine babban gidan yarin kasar da ke iya daukar mutane 1,500. Sai dai a cewar rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International na baya-bayan nan, ta ce gidan yarin yana ɗauke da fursunoni sama da 12,000 waɗanda akasarinsu suna jiran shari'a ne. Hukumar kasar dai yana ƙoƙarin rage cunkoson jama'a, inda aka sako fursunoni da dama 'yan watannin da suka gabata.
To nan ba da jimawa ba, Hafiz zai sake da mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan, sama da mutane 80 'yan Boko Haram suka kashe a garin Mafi da ke ƙaramar hukumar Tarmuwa a jihar Yobe, inda suka tayar da bam a garin tare da ƙona wato gidaje, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Ibrahim Mustapha ya haɗu mana.
Rahotanni daga ƙaramar hukumar Tarmuwa da ke jihar Yobe sun tabbatar da kisan mutane 85 a garin Mafa da ke ƙaramar hukumar wadda 'yan Boko Haram suka kashe, sai dai har yanzu adadin mutanen bai kai ga tantance yawansu ba, amma wasu rahotanni daga yankin sun tabbatar da adadin mutanen sun kai 85, inda wasu rahotanni suke nuni da adadin ya fi haka. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa 'yan Boko Haram ɗin sun kashe mutanen ne kwanaki kaɗan bayan 'yan banga sun kashe 'yan Boko Haram a yankin. Wani mazaunin garin ya bayyana min ta wayar talho yadda ake ciki a garin na Mafa da ke karamar hukumar Tarmuwa.
Yanzu dai a halin da ake cike ba da dai yanzu gaskiya mun tsaya jana'ida, kuma an yi dango ne, an yi kwane-kwane don kuma ya tashi. Wasu wanda suke motoci duk sun gone, wasu wanda suke a wannan irin gefen nan kauya waɗansu.
Wato a takaice dai irin mutane wanda suna da 'yan uwa a kusa sun zo sun ɗauki gawawwakin suna musu jana'iza.
Kafin mutanen nan su tafi ba, haka ne a cikin daren masu da su fito da ɗaukar 'yan uwansu.
Wato kamar adadin mutane nawa aka kashe ko arziki?
Ba tsayayyen labari da yawa, suna cewa 80, suna cewa kai 100 ma, amma ba tsayayyen dai takamaiman yadda za ka iya cewa ga hinan mutane kaɗan yan dan baranta za ka iya ga wani dan zangula ma an cika ana gaya to an cika zangula ma zangon bitu kuna an cika mutane da shi ka san ba kaɗan ba ne.
A zantawa na da kakaki rundunar 'yan sandan jihar Yobe, Abdullahi Dungus ya tabbatar min da faruwar lamarin ta wayar talho.
An samu hari ne na Boko Haram a Mafa, da suka zo a zaman ramako ga kisan da aka yi, ƴan banza sun kama sashi biyu ko uku da yanke, da wani suka cire ce garin suka kashe duka wani suka samu da kone gidajen suka kone shaso. Mutum ke yi zan zama gama na mu zuciyan ba yau. Kawai ka sanya wani abubuwa ne ya faru wani lokaci ya taso da abubuwa da yawa. Kai kana ƙoƙarin ba da wani kididdiga kuma kididdiga yana faruwa. To shi ne yanzu haka sojoji da police na ƙoƙarin kuma cikin da an ta.
Yanzu haka dai gwamnatin jihar Yobe bata cire wani sanarwa a hukumance game da adadin mutane da aka kashe ba. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryar Amurka daga Maiduguri.
To madalla, a gaida Maman Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dama da ƙarshen labaran duniya.
Kashi 60 cikin 100 na matasan Afirka na neman ficewa saboda rashin saka ido kan cin hanci da rashawa da ke barazana ga makomarsu nan gaba. A cewar wata ƙuri'ar jin ra'ayin matasa fiye da 5,600 a ƙasashe 16 da aka fitar a yau Talata, gidauniyar iyalan Ichikuizi da ke birnin Johannesburg na ƙasar Afirka ta Kudu, wacce ta kaddamar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar na mutane 5,600 masu shekaru 18 zuwa 24 ta ce, ana kallon cin hanci da rashawa a matsayin matsala mafi girma guda ɗaya da suke fuskanta don cimma burinsu na samar da ingantaccen rayuwa. Ta ce ban da haka kuma akasarinsu ba su yi imanin cewa gwamnatoci suna iya ƙoƙarinsu don magance wannan hukuma ba, saboda haka kusan kashi 60 cikin 100 na neman yin ƙaura nan da shekara 5 masu zuwa. Binciken matasan Afirka na 2024 wanda gidauniyar ta ce ba zai musaltu ba, an gudanar da shi ta hanyar tattaunawa ta fuska da fuska a watan Janairu da Fabrairu a ƙasashe da suka fara daga Afirka ta Kudu zuwa Habasha.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ambaliyar ruwa da aka samu a wasu jihohin Najeriya ce sanadin tsugunar da jama'a da dama, mahukunta sun so mai ikirarin daukar matakai domin samar da saukin rayuwa ga dabban jama'a da wannan iftila'i ya shafa. Sai dai duba da halin kuncin rayuwa yake yanzu a Najeriya musamman ga talaka. Ko waɗannan matakan za su kawo sauƙin rayuwa ga jama'a da abin da ya shafa? Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu.
Alƙalin manda hukumar bayar da agajin gaggawa ta Najeriya ta fitar sun nuna an samu hasarar rayuka da dama da kuma dukiyoyi na miliyan nerori, kuma dubban mutane sun rasa wuraren zama a jihohin da aka samu ambaliya, kuma yanzu jama'a na cikin halin neman ɗauki musamman duba da yanayin da talaka yake ciki a Najeriya. Jihohin Sokoto da Kebbi na daga cikin wuraren da ambaliyar ta yi muni. Abin da ya samu hukunta ɗaukar matakan hanzari guda za su kawo sauƙi ga waɗanda matsalolin suka shafa. A jihar Kebbi, a cewar gwamnan jihar Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu, ambaliyar ruwa ta haifar da hasarori da dama.
Flood ya yi muna ɓanna sosai, ya ci garuruwa, mutane sun rasa gidajensu, sun rasa dabbobi. Shinkafa da ake noma ta damina, wasu duruwa sun haɗe ta, so ba za a iya samun wasu wurare da yawa, ba za a iya samun abinci ba, musamman shinkafa, wasu wurare ma har da gero ba za a samu ba. So saboda haka gwamnati ta haito da hanyoyin da za a taimaka wa mutane domin a rage musu raɗaɗin wahalhalun da suke fuskanta. Gwamnati ta sai famfo na ban ruwa na sola guda 30,000, sannan kuma mun sai CNG guda 25,000. Wayannan kuma za mu raba ma manoma ne abinda duk ya shahi sha'anin dangin abinci da wani harkar noma. Duk za mu yi mu tabbatar da cewa mun ba mutanenmu ba saboda komai, saboda su ji daɗin tafiyar da aikin noma.
Ko bayan wannan matakin, gwamnan ya ce za su samar da wasu shiraruwa da za su kawo sauƙi ga halin kunci da jama'a suke ciki tun kafin aukuwar ambaliyar.
Za mu yi ayyuka na alheri, kuma za a hito hanyoyin da za a taimaka wa mutane domin su tsaya da ƙafafunsu. Mun hito yanzu muna nan muna gina skill acquisition centers a kowane senatorial zone. Matasanmu su zo su yi koyi sana'o'in hannu mata da maza.
A jihar Sokoto kuwa, gwamnati ta kafa kwamiti domin kiyasta ɓarnar da ambaliyar ruwa ta haifar, tare da baiwa gwamnati shawara. Kuma shugaban kwamitin, wanda shine shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki ta jihar, Bello Idris, ya bayyana abin da suka gano.
A total garuruwa 1,341, gidaje 14,940, farmlands 11,390, sannan akwai abinci da dama wanda ya riga ruwa sun tafi da shi, sannan akwai kaman dam-dam waɗanda sun kawashe kaman 50.
Tuni dai da kwamitin ya shaida wa gwamnati matakan da ya kamata ta ɗauka.
Mutane da sun kasalwantar da gidajensu, a taimaka musu da abinci, a taimaka musu da kuma wurin matsugunni, a taimaka musu da wurin kwana, a taimaka musu da kuma kayan magani, a taimaka musu da ainihin wurin zama da sauransu.
Yanzu haka dai dubban jama'a ne ke zaune raddat hannu sake, domin ruwa sun rusa gidajensu, gonaki sun nutse, ba abin yi sai neman agaji, ga kuma halin kuncin rayuwa da suka tsinci kansu a ciki. Muhammad Nasir, Muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.
To a gaishe ka. To daga Najeriya, idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuwa, wata kotun ɗaukar ƙara ce da ke birnin Yamai ta umarci mahukunta su gaggauta baiwa wasu sabbin jami'an kastam dama fara aiki, ko kuma su biya su diyyar wato dala wato sefa miliyan 50 a kowace rana tsawon shekaru 5. Wakilin Muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana ƙarin bayani kan wannan batu.
Matasa sama da 100 ne aka ayyana cewa sun yi nasara daga cikin waɗanda suka rubuta jarabawar shiga aikin duwani ko kuma custom da gwamnatin Nijar ta shirya a shekarar 2018. Sai dai bayan kammala ɗaukan horo, baiwa waɗannan sabbin jami'ai dama su fara aiki ya citura. Matasan sun yi zaman dirshin daga wannan ofishi zuwa wancan ya fi a ƙirga. Haka kuma sun sha koke-koke ta kafafen labarai, amma shiru ba wata amsa mai gamsarwa. Mafari kenan suka garzaya kotu. Bayan zaman da aka yi a matakin farko, batun ya sauka a kotun ɗaukar ƙara, wacce a ƙarshe ta baiwa waɗannan sabbin jami'ai gaskiya. Isuhu Ngai Ibrahim na daga cikin waɗanda abin ya shafa.
Alkali ya ce duka inin da gwamnati ya ɗuka, idan bai sa mu cikin hakkinmu ba, za ya zuba mana miliyan 50. Wai ba yana nihin ne ba a ba mu miliyan 50 shikenan an bar zancen? A'a, duka ini guda in gwamnati bai samu cikin hakkin mu ba miliyan 50 zai zuba mana kenan sai lokacin da ya samu cikin hakkin mu wannan abu ne wanda mun ji dadin shi kwarai dan saboda yanzu dole ne gwamnati ta dauki mataki gari tunda baya ba ta lokacin shi ba kullun yana goyon bayan mutane wa'anda ba su nan suna biyan gaskiya a cikin aljihun kasa ne za a haddo shi to dan saboda mutum guda ko mutum biyu ko ko wa'ansu ɗan kallilan mutane wa'anda su abun bai cika ra'ayin su za a bari a ce duk kudin kasa ayi ta haddo su kullun kullun ana cire miliyan 50-50
kawo yanzu hukumomi ba su bayyana matsayin su ba dangane da wannan al'amari da suka gada daga shudaddiyar gwamnatin farar hula wanda kuma ko a wancan lokaci ba a taba fitowa fili aka bayyana ainihin dalilin turjiyar da ake tattare da batun shigar da waɗannan sabbin jami'ai a sahun ma'aikata ba sakataren hadaddiyar kungiyar kwadago ta CNTA mun kaila Halidu na cewa ya zama wajibi gwamnati ta bi umarnin kotu don kada a jawo kasa asarar kuɗaɗe na ba gaira
tunda an yi jarban wannan a biskan doka kuma an yi shi yadda ya kamata gwamnatin Nijar ba da inkinkewa kuma ba waɗanda ke bayan wannan abubuwan nan ba su da inkinkewa su waɗannan mutanen nan bai kamata a ɗauke su ba a sake aikinsu tunda an bar su har sun je sun yi formation har da tenansu suna nan amma a lokacin da anka zo wai a ɗauke su waɗansu sun ka hana a ɗauki waɗannan mutanen nan.
Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wanda a nan Washington ɗin agogon mai ke cewa ƙarfe 11:16 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda Taida, karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, kan irin matakan da gwamnati take ɗauka don daidaita al'amura a fannin noma. Ga dai ci gaban hirar.
Ya nuna idan gwamnati ta bada watan tallafi da gudunmuwa, mutane a shirye suke, kuma mun gansu, kuma mun ji korafinsu. Shi yasa in Allah ya yarda rani mai zuwa jihohi irin Jigawa, irin su Kano, irin su Zamfara, irin su Kebbi, irin su Niger da su Bauchi, Borno, Yobe, duk kowa a shirye yake yanzu don ya samu garabasan da Allah ya dama ya riga ya bamu mu ne muka ce ba muka ni ba na yi mai shirin noman rani. Abin da ya faru a baya shine kawai in muka yi noman damana shikenan sai kowa ya koma gidaje kwanta.
Noman kun faɗakar da su da yawa, kun faɗakar da su
masu yi, akwai masu noman rani amma ba yawa saboda me akwai buƙatar watan tallafi. Ni ne a injin banwa wanda yau inda mai zaka yi ya zama matsala. So mu a nan ministry yanzu muna nan ana tanadin injin ban ruwa wanda zai amfani da sola, kuma jihohi irin Kebbi sun riga sun tanadi har ma sun ba manoman su. To ɗaya kenan. Sani ne kuma cewa akwai wasu jihohin ma saboda yanzu ga cikin damanan nan ambaliyar ruwa zai hana su yin noman kwarai. To kaga su ba su da lokacin da ma za su samu su amfana sai idan ranin ya zo. To dudde shirinmu yanzu ga shine a hada noman damana, ana karewa, ana girbe abincin wannan, ana cikin ci cikin rani, ranin kuma ana noma. Idan wani damana ya sake kewayowa abincin rani zai to abinda muka shirya kenan watan bi da bi ayi noman rani a shigar noman damana. Haka nan abinda yanzu ga muke dokar city kenan.
To shugaban kasa ya bada dama cewa a bude border na kwanaki 150 a shigo da kayan abinci. Yaya wannan umarnin yake?
Eh, wata abin da ya faru saboda idan an riga an samu karancin abinci a baya, karancin abincin nan bayan zai fara ba, ya fara ne kusan shekaru biyu da ya wuce inda aka samu ambaliyar ruwa a jihohi irin su Kebbi, Jigawa, Kano, Kogi, Niger, inda mutane suka yi hasaran amfanin gonansu. Ko wannan yana kansu ba su gaba farfadowa ba. 2023 kafin zabe aka ce an canja kudi, manoma suna neman kudi babu kudi, dole suka yi ta sayar da kaya abincinsu a raha wanda suka tanada ne saboda idan damana ya zo abincin abinda suka ci shine za su sayar su samu abinda za su samu su je su gyara gona su sayi iri su samu na maganin feci da sauransu to tilas ya sa komi an bayar cikin kudin kaman kudin araha
cikin
dan kankanin lokaci to shi ma ya wahal da manoma to duk wannan sannan bayan haka uwa uba ga canjin yanayi shi ma ya dan kawo nashi irin matsala sannan ga wannan yaki tsakanin Ukraine da Russia shi ma ya sa an samu watan tashin goron zabi bisa abinci kudin abinci farashin abinci a kasuwan duniya to duk wannan ya faru su ne abinda suka tattaru suka shigo mu suka zama mu illa sannan bayan haka mu dinnan Najeriya yawancin makwabtan mu abincin kasan mu ne suke dogara akai to da wayannan matsalolin gashi abinda ya kamata a samu ba duk wannan shine tattaru ya zama matsalan da aka zo aka gani so a yanzu abinda mu muka shirya shine yanda za a yi a samu abinci yalwanta so wannan dama
da
wannan dama da shugaban kasa ya ba da kika yi magana an duba ne yanzu ga haka kamar da muke maganan nan in ba yanzu da abinci ya fara hitowa ba kuma abincin da ya fara hitowa ba dukka abincin da ake yawanci ba doya ya fara hitowa maki kiran shi dankali ya fara hitowa amma hatsi bai gama fara hitowa ba to shi yasa hatsi za a kawo ba wai kowane irin abinci ne aka ba da dama ba an ba da dama ne bisa me ni ne masara ko sannan shinkahon ma wanda ba riga an watan sarrafa shi ba ko wanda ya saura da bawunsa to shi ake magana saboda in an kawo wayanda ke da injuna na watan sarrafawa su ma aikin su zai cigaba so an ba da kuma kankanin lokaci ne saboda sanin nan da ƴan watanni biyu manoman mu za su fara fito da abincin su ba a son abincin ga da za a shigo da shi cikin wannan lokaci ya zama shine za a samu amfani da shi kuma ba kowa da kowa bane
kenan ba za a shigo da shinkafa ba
a shinkafa ai na ga miki shinkafan da mai bawo za a shigo da shi dan saboda injuna masu kamfanoni inda ake sarrafa shinkafa su ma aikin su ci gaba dan karamin lokaci to sannan idan wannan lokacin ya dan wuce za a shiga lokacin da na ƙasa wanda manoma suka noma ya fara fitowa ala kulli halin abinda muke lura da shi shine manoma sun yi wahala ba mu son sanadin cewa an ce a shigo da wannan abincin farashin su kuma ya sa su hasara so gwamnati na sani da wannan kuma shi yasa ba kowa da kowa aka ba an fito da watan tsare-tsaren da zaka bi sannan ka iya samun shigowa da shi sannan ko na masara da ake faɗi ana maganan kamfanoni ne ake so su zasu shigo da shi wanda zai shiga cikin abin da zasu sarrafa kuma in sun sarrafa ai ya shiga cikin abin da su ma zasu aje don sayarwa
to wani shinkafan ne aka ce za a sayar da buhu 40,000
wancan shinkafa lokacin da aka shiga wannan halin shine aka nemi watan gungun waɗanda ke da kamfanoni da suke sarrafa shinkafa
kuma suna da shi a aje
ba wanda aka shiga da shi cikin kasuwa ba shi yasa aka zauna da su aka tsara da su aka ce to an sayi adadin abin da suke da shi cikin store din su na yawan adadin watan 53 ko ton 53 ko 53,000 tons to wannan din shine aka ce ana so a amfani da shi a shigar da shi inda za a yi amfani da shi a saukar da farashi dalilin wannan kenan don mutane su iya siya
to yanzu gaskiya kenan da mutane ke korafi cewa silos ko kuma wurin ajiyar abinci da da gwamnati ke yi yanzu ba ku da su
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambayar yanzu a madadin karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya sanata Aliyu Sabi Abdullahi wakilin mu Abuja Madina Dauda sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To wannan haka yake a gaishe ku da aiki. Yanzu kuma lokacin da zamu kawo muku suka an daga cikin ra'ayin da masu rubuta kuma ta email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa Jamhuriyar Niger. Kace muna tirda Allah wade da samun karo farashin man fetur a ƙasar mu Najeriya wanda kamfanin NNPCL suka yi ƙarin naira 280 akan kowane litan man fetur. Fatanmu anan kine Allah ya kawo mafita ta dindindin akan ci gaba da tashin farashin man fetur a ƙasar mu Najeriya domin duk matsalar da ta kunno kai akan talaka take karewa. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sani Gulle Kampala Malam Maduri a jihar Jigawan Tarayyar Najeriya. Kace a gaskiya lokaci yayi da ya kamata gwamnatin kasar mu ta Najeriya ta tashi tsaye domin tankara matsalar tsaro da tsadar rayuwa da suka addaba al'ummar Najeriya. Ganin yadda al'amarin ke ƙara faɗaɗa wajen ƙara tsunduma jama'a cikin halin ni yasu. Sai ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa hakika yana da kyau a ce shugabannin mu suna tuna cewa mu fa amana ne a wurin su, kuma duk dadewa akwai ranar da za a tambaye su kan yadda suka rike wannan amana da aka ba su. A wannan ranar kuma babu batun layar zana ko buya, abinda mutum ya shuka shi zai girba. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Yakubu mai aski Badaraka. Kai ko cewa kai matakin kai ziyarar bazata ga cibiyoyin ma'aikatan gwamnati na jihar Yamai a lokuta mabambanta don ganin yadda ma'aikata ke tafiyar da ayyukan amanar ƙasa da aka damƙa musu da gwamnan babban birnin Yamai ya ɗauka, wallahi yayi daidai abin ayaba ne. Da fatan kuma sauran gwamnonin jihohi 7 za su ɗauki irin wannan matakin domin yin haka zai taimaka kwarai wajen zaburar da ma'aikata su yi wa ƙasa aiki da zai kawo mata ci gaba. To ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa.
To madalla da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amanan karan a taƙaice.
Yau Talata, sojojin Isra'ila sun faɗa cewa sun kashe wani mayakin ƙungiyar Hamas wanda ke da hannu a harin watan Oktoban bara da aka yi wa Isra'ila, kuma an ganshi a cikin wani faifan bidiyo yana shan lemon kwalba a gaban wasu yara biyu da suka samu rauni a wani harin gurneti da ya kashe mahaifinsu. Rundunar sojan Isra'ila ta bayyana ɗan bindigar mai suna Ahmad Fozi Wadiya, kuma ta ce ya shiga cikin al'ummar Native Hassara a harin da aka kai a watan Oktoban bara. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai a ranar Talata ya kashe akalla mutum 41 tare da raunata wasu 180 a yankin Poltava. Zelensky ya faɗa a shafinsa na Telegram cewa makami mai linzami guda biyu ƙirar ballistic sun afka wa yankin, ciki har da yankin wata cibiyar ilimi da asibiti. Jami'ai a yankin Zaporizhzhia sun bayyana cewa wani hari da Rasha ta kai kan wani otel ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu biyu. Hukumomin Congo sun ce akalla mutum 129 ne suka mutu a wani yunkurin fasa gidan yari a babban gidan yarin kasar da ke babban birnin kasar da sanyin safiyar jiya Litinin. Ministan cikin gida na kasar Jakume Shabani ya faɗa a shafinsa na X cewa mafi yawan mutanen sun mutu ne a turmutsutsu. Kafofin yaɗa labarai na kasar sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu daga cikin waɗanda suka yi yunkurin gudu, kuma wasu faifan bidiyo da ba a bayyana ba a tantance ba da aka ce na cikin gidan yarin ne sun nuna gawawwaki da dama a ƙasa.
To madalla masu sauraro, da haka muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da za mu sake da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Har ma mu buɗe layin ba ku dama domin ku kira ko bayyana mana ra'ayoyinku. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta voahausa.com. yanzu kan amadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni, har ma da injiniyoyinmu na yanzu daga nan birnin Washington DC. Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa ga shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.